إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Alhamis 21 ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 9 ga watan Afrilu shekara ta 2026 miladiya. Allah ya kara raya mu a wannan masallaci Masjidu Rani Dukka wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Kora da Galadima Road Angwari Nijiyar Kaduna wannan ƙasa tamu ta Nigeria. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Al-Fiqhul Akbar na Imamu Abu Hanifa Nu'man bin Thabit Al-Kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta 80 ya rasu shekara ta 150 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Hadirin gwanan karatun wannan littafi wanda shine majalisi na 21 za mu tashi a daidai zamanin Imamu Abu Hanifa yake cewa wa ma kana min as-sayyi'ati duna shirk wal kufri duk wani laifi da bawaye na zunubi wanda bai kai girman shirka ba, ba shirka ba ne kuma ba kafirci ba ne, wa lam yatub anha sahibuha hatta mata mu'minan, ma'aikaci wannan laifin bai tuba ba daga wannan zunubin har ya mutu yana mumini fasik, wato fasikul milli, shi mumini ne amma fasiki da kabirarsa. Fa innahu fi mashi'atillahi ta'ala, to irin wannan mutumin yana karkashin ganin daman Allah, in sha'a azabahu bi-nar, in Allah ya ga dama ya masa azaba da wuta, wa in sha'a afa anhu, in kuwa Allah ya ga dama ya yafe masa, wa lam yu'adhibhu bin-nari aslan, kuma duk da ya mutu yana zunubin Allah ba zai azabtar da shi da wuta ba, wato tun daga farko, amma kuma zai shigar da shi aljanna. Wannan gabar malam yana raddi ne ga kungiyoyi guda 2-3. Kungiya ta farko ita ce Khawarij, saboda su a wurinsu fasiqul milli kafir. Me ake nufi da fasiqul milli? Mutumin da yake zunubi a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zunubin kabira su a wurin su kafiri ne, mutumin da ke chata kafiri ne, mutumin da ke zina kafiri ne a wurin su, mutumin da yake shan giya kafiri ne a wurin su, mutumin da yake sata kafiri ne a wurin su, mutumin da yake robbery fasiki ne a wurin su, wanda yake taka wandan kuma kafiri ne a wurin su, wanda yake saba wa iyaye kafiri ne a wurin su. To kaga ai kafaran a duniya na da yawa ai ko su khawarij a wurin su kawai kafiri ne, su kuma mu'tazila a wurin su sai suka yi wata dabara gogoriyo suka yi, sai suka ce laysa bi mu'min wa laysa bi kafir, shi a duniya ba za ce mai musulmi ba kuma ba za ce mai kafiri ba, walakinahu fi manzilatin bainal manzilataini, sai suka ce yana masauki tsakanin ya fita daga musulunci amma bai shiga kafirci ba. To karshen maganar su shi ya bata wannan, sai suka ce wa fil akhirati amma alahira khalidun mukhalladun finnar, suka ce dawwamamme abin dawwamarwa a wuta. To in dai dawwamamme ne abin dawwamarwa a wuta, lazimul qawl yana nuna kafiri ne, kun gane? Saboda haka kaga kenan suna tare da khawarij a aqida iri daya, bambancin su kawai magana ne, an gane? To sai kuma murji'awa, su kuma murji'awa suka ce shi mumini idan yayi sabon Allah shi yana nan da imanin sa daram damdam. To kaga anan magana ita ma raddi ne gare su, saboda a haka suka ce a bashi a lahira abinda Allah ya ga dama, amma a duniya shi ba kai da wani hukunci. Kaga su ma sun saki layi, saboda ba yanda za a yi mutum ya saba wa Allah kuma a ce wai imanin sa nan 200%. Yanzu ko a gida ne dan da yake biyayya, dan da yake saba wa iyaye ɗaya suke, kaga ba ɗaya suke ba ko? To haka bawan da yake yi wa ubangidansa biyayya da bawan da yake saba wa ubangidansa ɗaya suke, kaga ba ɗaya suke ba. To su a wurin su ɗaya ne, da wanda yake shirka, da wanda yake zina, da wanda yake sallah baya saban Allah, sai in zaniya ta ibe shi sun ce duk ɗaya suke a wurin Allah. Kaga wannan ba adalci bane. To murji'awa suka faɗi wannan magana. To Imam Abu Hanifa yana musu raddi kan wannan magana, sai ce to mu a aqidar mu ta Ahlus Sunna ba haka muke ba. Ahlus Sunna mun yarda in mutum yayi saban Allah ana kiransa fasiqul milli, fasiki ne na musulmi, kuma a lahira yana ganin daman Allah. In Allah ya ga dama duk da wannan zunubin da yayi, Allah ya ce na yafe maka, kuma ba zai azabtar da shi ba, ya shigar da shi aljanna. Afwan wa fadlan minhu, yafiya ne falala daga Allah. Akwai kuma ayoyi sun tabbata akan haka da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan gaba. Allah madaukaki ya ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, Allah baya taba yafewa idan aka yi tarayya da shi ga bawansa, amma duk wani zunubi da bai kai shirka ba Allah na yafewa wanda ya ga dama. To kaga yanzu ya ga ka ce dukkan ƴan wuta ne, kuma Allah bayan shi da kansa ya ce yana yafewa wanda ya ga dama, kuma ya ce la yusalu amma yafalu wa hum yusalun, Allah ba a tambayansa akan abin da yake yi, su kuwa bayi su ne ake tambayansa akan ababen da suke aiwatarwa. Saboda haka Allah in ya ga dama duk da yayi zunubin ya yafe masa. Kaga wannan darsi ne na aya ya tabbatar ko? To ga hadisi, hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara yadda a gare sa, wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, wani mutumi ne daga cikin waɗanda suka shuɗe gabaninmu ya yi zunubi, shi kansa yawan zunubin bai san adadinsa ba, da ya zo mutuwa sai ya tattara ‘ya’yansa ya ce kai idan na mutu ku ƙona gawata, idan kun ƙona gawata ku tattara tokan ku bari sai ranar da akwai iska mai tsanani ku yaɗa tokan a iskan ya tafi. yace in Allah ya kama ni zai min azabar da bai taba yi wa wani taliki daga cikin talikansa ba kaga shi da kansa ya san yayi sabo Allah ko kuma kaga wannan ya tantance me hukuma ta Allah shikenan da ya mutu ƴaƴan su kai haka yace ko kuma ranan ko kuma ku jefa toka ta a cikin teku yanda ƴan inda suke yi ko a barbada shi yace ku yi da suka yi haka aka sa shi a iska iska ya kada sai Allah ce kun fakana Allah ce haɗe sai gashi ya haɗe a gaban Allah Allahu akbar Allah rahim sai yace ma hamalaka ala zalika ya abdi Allah ya san dalilin da yasa yayi haka amma yana so ya ji uzurin a bakin sa sai ce kai kuma bawa na me yasa kai haka sai ce min shiddati khawfika ya rab yace ya Allah ina tsananin jin tsoron haduwa ta da kai dan na san ba zan ji da dadi ba sai Allah ce ghafartu laka yace na yafe maka to kai kai saka maka ce me yasa Allah da kansa yace na yafe kuma yayi laifin da ya tantance a jefa shi wuta kaga wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ka gane wa to kaga wannan shine aqidan ahlus sunna wal jamaa shine maganar da Abu Hanifa yake bayani sabanin khawarij da mu'tazila da kuma murji'awa wanda suka ce duk zanubin da mutum yayi yana nan imanin sa daren bakan imanin sa da sayyidina Abubakar da annabi Ibrahim da malaika Jibril to shine mana yake cewa mu aqidan mutahalis sunna ba haka yake ba warriya'u idza waqa'a fi 'amalin min al-a'mal ita kuma riya idan ta afku a cikin aiki daga cikin ayyukan da bawa yake yi fa innahu yubtilu ajrahu to riyar tana bata aikin ladan wannan aiki wa kazalika al-'ujub haka kuma burgewa kaga wani yana irin yana ji da kansa komai zai yi yana ganin isa da burgewa yafi kowa to wannan shi ma yana bata aiki to kayan da malamai suka kakkasa shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat duk mutumin da zai yi ibada daga cikin ibadun da ake tsayar da Allah da shi niyyar farko sai yayi ta dinya burge mutane to koda daga ciki ya fara sai ya gano cewa yayi ba daidai ba sai ya gyara wannan niyyar farko ta rusa wancan koda ya gyara kai da ladanta saboda niyyar farko riyar ce na biyu shine mutum yayi nufin Allah ya nufa kuma Allah ya nufa a cikin aikin yana aikin yana ciki bai gama aikin ba a cikin aikin sai aka fara yaba masa ko aka yi wani abun nan sai ya ji dadi sai ya manta sai kare gyara wato kaga daga nan da ya gyara ladan ta fara samun tangarda in kafin ya gama aikin ya gyara niyyarsa ya dawo da ita asali to yana da ladan sa ta tafi amma idan ya kara sadariyar har ya gama aikin riyar kuma ta fata wancan kikkiawar niyyar ina fata an gane sa'annan kuma ya fara domin Allah har ya gama Allah ya nufa da ya gama kuma sai aka yaba masa ko aka faɗo wani abu sai ya ji dadi ya hukunci yana da ladan sa 100 bisa 100 shine manzo Allah ya ce ma wani sahabi da ya bai tambaya irin wannan sai ce zalika bushral mu'min ba zalika bushral mu'min al-ajiz wannan shine bisharar mu'mini na gaggawa da Allah yake masa tun a duniya Allah ya nufa a aikin sa ba wanda ya nufa a ciki har ya gama aikin da ya gama aka fara magana a kai ana cewa kai kaza sai ya ji dadin wannan kamar wannan sahabi da yawa manzo Allah tambaya ce ya ma'aikin Allah nayi aiki domin Allah har na gama ba wanda nake nufi sai Allah amma bayan na gama sai mutane suka zo suna min magana akan aikin ni kuma sai na ji dadin wannan maganar da suka yi shin wannan shi ma yana daga cikin riya sai manzo Allah ya ce wannan bishara ce ta gaggawa Allah ke maka tun a duniya aikinka tana nan lafiya ne ana ganewa to shine imamu Abu Hanifa ya ce warriya'u idza waqa'a fi 'amalin min al-a'mal ita riya idan ta shiga a cikin aiki daga cikin ayyukan da ake neman yardan Allah da ita fa innahu yubtilu ajrahu riyat tana bata ladan wannan aikin wa kadhalika al-ujub haka shi ma burgewa kaji kana burge kanka wato ko an kara muku ne ko kaza ne ko kaza to shi ma wannan yana daga cikin abin da ke bata aiki wannan shi ne aqidan ahlus sunna wal jamaa wanda nazi na ayoyi da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam suka yi ishara babban kundi a wannan shine hadisin sayyidina Umar innamal a'malu binniyat dukkan aiki da niyya take niyyar da ka fara amma wannan shine tsarin in dai Allah ka nufa a farko ko da shedan yari bace ka a tsakiyar aikin kai kokari ka yake shi ka karasa da kyakkyawan niyyar ka samu ladarka cikakkiya amma ka fara domin Allah shedan yari bace ka a ciki ka karasa dan burgewa ko dan ka nuna mutane wannan riyar da ta shiga ta bata farko ka fara domin burge mutane sai a cikin aikin sai ka tuna aikin Allah ne sai ka gyara wannan aikin farko da kai ya bata gyara niyyarka da kai ko kai Allah ba zai karba ba saboda Allah ya ce ya wadatu daga duk aikin da aka yi aka sa wanin sa a ciki Allah ce bana so duk aikin da kake neman yarda ta da shi aka sa wani na a ciki Allah ce bana son aikin ko kai bana so to kaga wannan shine abinda Imam Abu Hanifa yake karantar da mu a aqidar mu ta Ahlus Sunna wal Jamaa wannan ita ce tartibin da ake bi saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil jasadi mudugha idha salahat salaha al jasad kullu wa fi riwayat ibn majah idha saluhat saluha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb yace a jiki akwai wata tsoka in ta gyaru gangan jiki ya gyaru idan ta lalace gangan jiki ma ya lalace sai manzo Allah ya amfani da harfu tanbihin wa tawkidin yace ku saurara wato wanda tsoka ita ce zuciya to kaga niyya kuwa ina take a zuciya shi sa Allah yace fa innaha la ta'mal absar ata a idanuwa take matsuwa ba walakin ta'mal qulub allati fi sudur ta tana makantar da zuciya wacce take cikin kiraza in aka kulle zuciyar to duk bayanin duniyar da zaka yi mutum ba zai gane ba to kaga nan shine bututun da shedan shi sa akwai amradul qulub cuta na zuciya shine yafi wahala da ake so mutum musulmi ya yaki zuciyarsa a kai Abu Hatim ar-Razi yake cewa daga cikin amradul qulub yace akwai hasada kuma da mun cuta ce ta zuciya yace lamma nazartu fi qawlihi ta'ala yace da na kalli ayar din na cikin surati az-zukhruf dan Allah madaukaki da yace ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fi al-hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un yace fataraktu al-hasada yace sai na kyale hasada me sikul yace li annahu i'tirabun an aqdarillah yace tsani da tsarin Allah yace in kai hasada kana fada ne da tsarin Allah yace tun daga lokacin bayan na kalli ayar nan Allah ya ce shin ku kuke raba al'amari na ubangijinka rahama ta ubangijinka? Allah ya ce mu muke rabawa, muka dauka sashi akan sashi, dole wani ya bika kuma dole kai ma ka fi wani. Haka rayuwar take, dole wani ya bika ko kaki ko kaso, dole wani ya bika kuma dole kai ma ka fi wani. Haka rayuwar take, kuma ba zai taba yiwa ka ce wai dole sai ka zo kankan da wani ba. Allah bai tsara rayuwar haka ba. Ba ka gani uwa ce ɗaya take shayar da ƴaƴanta nono kuma su zauna a ciki guda ɗaya, amma kuma kowa ya zo da halinsa? Nono ɗaya suka sha, an gane? Kuma ciki ɗaya suka zauna, amma kowa da halinsa. Kai wani in ka gan shi ba ka ce anya wannan ne ta haife shi kuwa? Saboda za ka ga ya fita daban ɗabi'ansa, ya fita daban daga sauran. To amma ne haka Allah ya yi mu, dole wani sai ya fi wani, kuma dole kai ma ka fi wani. Allah bai taɓa sa rayuwar mu zo ɗaya da juna ba. A cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda aka ɗauka aka ɗaga maka shi ana tallansa, sai ka ji anya kuwa. Kuma ana ɗauko wani sai ka ga kai wannan ya fi wannan ko? Ana ƙara ɗauko wani sai ka ga wannan ma ya fi wannan. To haka abin yake, ba za a taɓa zama iri ɗaya ba. Haka Allah ya tsara rayuwar. To amma ya ce sai na ƙyale hasada, saboda cuta ce ta zuciya. Ya ce saboda in na yi ta kenan da Allah nake faɗa, saboda shi wancan ɗin ba shi ya ba kansa ba, waye ba shi? Allah. To da wa kake faɗa kenan? Kana faɗa da Allah, me yasa ya ba shi? To wanda yana daga cikin amradul qulub, wanda yana daga cikin ababe masu wahala, wanda ke son ɗalibin ilimi ko malami ya yaƙi zuciyarsa ya kubuta daga wannan sharri, Allah ya shirye da mu. Malam ya ci gaba da cewa ayatul anbiya'i wa karamatul awliya haqqun. Mu a aqidan mu ta ahli sunnati wal jama'a, ayatul anbiya'i, mu'jiza ta annabawa shine ayat, wa ma nursilu al-ayati illa takhwifa. Allah ce ba ma turo ayoyinmu wanda muka aiko annabawa da shi sai dai don mu tsorata bayinmu a kai. To duk wani aya kamar yadda Allah ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Allah ce sanurihim ayatina, za mu nuna musu ayoyinmu, kaga ayatullahi alkauni alqadari alazali. Akwai kuma ayatullahi addini ash-shar'i am amri. To za mu nuna musu ayoyinmu fil afaqi, asrarin samaniya, wa fi anfusihim, a karan kawukansu, hatta yatabayyana lahum annahu alhaq, har sai ya bayyana gare su cewa fa Allah fa shine gaskiya abun bauta, ɗayan ɗaya babu abun tarayya gare shi. Wannan aqidar mutane sunna wal jama'a, annabawa, kowane annabi akwai aya da Allah yake bashi, alama ta mu'jiza ta annabta da Allah yake bashi ya badra koninsa zuwa ga al'ummansa. Shi yasa manzo Allah ya ce kowane annabi an bashi nashi, amma nashi bai karewa ne tare da annabin, ya ce nawa kuma har duniya ta nade ba za ta kare ba saboda Qur'ani. An gane? Ya ce alƙur'ani ne shi annabin, duk annabin da ya shuɗe to ayarta ta tafi kenan, amma nasa ya ce har duniya ta nade ba za ta kare ba saboda alƙur'ani. Ana fahimta? To wajibi ne mai yadda a kan cewa annabawa Allah ya ba su wa'ansu mu'jizozi. Malaman musulunci sun yi wallafe-wallafe a wannan babin. Imamu Abu Nu'aym al-Asbahani yana da littafi Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, sannan Imamu Khallal yana da littafi Karamatul Awliya, haka Imamu Al-Lalaka'i Ibn Jarir Al-Lalaka'i shi ma yana da Karamatul Awliya. Shi ne ma da ya ce wa karamatul awliya'i haqqun, karamomin da Allah ke ba waliyai gaskiya ne. An gane? amma wani irin karama ba irin da sufaye ba an gane ba irin da sufaye ba wanda suke tsafata tsafata da sunan karama ana fahimta akwai wali mai diwani akwai karamar da ya so ya yi amma bai samu karamar ba aka zo mai da flying carpet wanda ya san wannan labarin ya sani kuma zai baka labari aka zo mai da flying carpet ya hau kanta ya motsa ta tafi da shi daga nan zuyi ta tafi da shi ya dawo kaga yanzu confirm sai dan dabara ne daban ya ba su makudan kudi suka dabe aka aje mai abin nan to za su yi taro ne nasu na subaye aka zo da mota ya ce a tafi saboda zai zo akan carpet dinsa a ce karamar wali ya tabbata wannan duk wanda ya san abin da ya sani a inda aka yi shi ya sani ya gama aka yi yarjejeniya aka ba shi ya dafe su kuma suka kara gaba masu ɗauka sun tafi ya ce su saboda shi yana tunanin zai hau kafin yana ɗauko kafin kafin ya ce ba zai gashi ba yayi yayi haba sai gashe ya shata lungu da gudu yana ta gudu ya tafi wajen taron aka gashe ya zo yana ta haki saboda ya gama shirye-shiryen cewa zai hau kafin ta ɗauko shi a ce a haiwanin waliyi ne to haka take yaudaran mutane Ibn Taymiyyah dalilin da ya sa ya rubuta wannan littafin Al-Furqan baina awliya'ir Rahman wa awliya'ish Shaytan akwai dan tariqan Ahmadiyya Ar-Rufa'iyya wanda ake kiran su sharifai zamanin sa sai Ibn Taymiyyah yace ana atadda kullu Ahmadiyya yace kai kure ni da dan tsabiqar Ahmadiyya Ar-Rufa'iyya yace duk wanda wuta bata ci shi ba ni ma na rantse da Allah wuta ba za ta ci ni ba kage na so ya kure su a gaban shugaba sai yace to amma na yadda a zo da a kunna wuta yace idan aka kunna wuta a zo da ruwa a ajje ta yace a zo da aki gari yace a fa'a shi a cikin ruwan yace ni da su kowa a cikin su kafin ya sa hannunsa a wuta ya zo ya wanke hannunsa da wannan ruwan da tsakin yace in ya wanke sai ya sa a wuta in ya sa wutar ba ta ci shi ba ni ma zan san ba za ta ci ni ba ka san in ana so a tona mutum a jiri sai yayin wani abin da kwakwalwar mutane za ta iya dauka sai shugaban ya tambayi Ibn Taymiyyah yace to akarmakallah me yasa ka ce haka sai yace waɗannan mutanen afi suke yi akwai a cikin tsafin da suke yi suna amfani da duhunu bifda man kwado wa kishru naran da kuma bawon lemu irin na wato tanjarin da sauransu sai su hada wani tsafi in suka shafa a hannu in aka daura wuta sai kaga wutar na ci bai kama hannun shi ba yace amma in ya sa hannu ya wanke hannunsa da shi in ya sa wutar za ta ci shi to da shehun tarikan ya gaba tabbas an tona asirinsa sai yace duk wanda yake kaunan shugaba dai ya kawo itatuwa sa wanda kuma bai yadda da shi ba to shikenan wannan dalili sai Ibn Taymiyyah ya dauki littafi ya dauki alƙalaminsa sai ya sa Al-Furqan baina awliya'ir Rahman wa awliya'ish Shaytan yace bambancin waliyan Allah da rahama da kuma waliyan Shaytan akwai walittaka mu aqida mu ahlus sunna mu muka ma fi yadda da karama saboda ne mu ne muke da rubutu a karama kuma na gaske ba na boge ba saboda malaman musulunci wa'anda suke ahlus sunna su ne suka ajje karama kala kala wanda malamai suka rubuta shi amma suna su din na boge ne ƙarya ce to mu aqida mu inji Abu Hanifa yace mun yadda ga afa
bini Yasar da shi da wansa Suleiman, da shi da kaninsa Suleiman, shi wan babban malami ne, kaninsa shi kuma shi ma malami ne, kuma wannan babban malami ne a fagen hadisi da sauransu. Sun yada zango sai suka fita su biyu da wani mutumi, da suka fita suka bar shi a cikin tanti yana zaune sai wata mata ta shigo. Da matar ta shigo sai ta ce tana so yayi lalata da ita, sai ce bayar Allah ki ji tsoron Allah ki bani. Sai ta ce duk wa'azin da zaka mun fa wa'azin ba zaka mun, dan in ka san shekarun da na dauka ina kintatan in samu daman da zan yi lalata da ɗan namiji ba za ka ɓata lokacin ka ba. Yace ina gaba ki da Allah zaki kai ni wuta, sai ce kana ma ɓata lokacin ka ne. Sai ya fara cewa to zaki kai ni wuta, yanzu cinye da ki kai ni wuta, wuta ne fa zaki kai ni, wuta ne zaki kai ni. Yana faɗin haka sai ya fashe da kuka, yana kuka yana kuka, kukan ya yi mata tasiri ita ta fashe da kuka. Yana kuka tana kuka, kanin shi da ya zo sai ya tadda ita, ga ta tana kuka ga wanshi yana kuka. Da ya gansu sun shigo sai ya daina kuka, ya share hawayensa, ita kuma zai ta fita an yi kayan jikin din bukatarta. Ko kuma yana jin nauyin wansa ba zai iya mai tambaya ba, shi kenan suka ci gaba da harka. Washe gari sai ya ga wan yana bacci, sai ya ga kuma wan ya fashe da kuka a cikin baccinsa, yana ta kuka yana farkawa. Sai tsaya a kan wan, sai ce wani ina gama ka da Allah yake faruwa, kwanaki mun shigo mun tadda kai da wata mata kana kuka tana kuka, har ka sa mu kuka dukkanmu, mu ma muka fashe da kuka, yanzu kuma na ga kana bacci kuma kana kuka, ka tashi da kuka. Sai ya ba wanshi labari, ya ce kanin shi labari, sai ya ce to kaman alkawali ba za ka taɓa furta wannan bayanin da zan maka ba sai ranar da na bar duniya, in kana da rai. Ya ce ya ɗau alkawali, sai ce to wannan mata ga abin da ta zo ta ce take so ta yi da shi, shi ne ya mata wa'azi ta ki har Allah ya kawo su. Yana kuka saboda yana ganin za ta kai shi wuta, ita ma kukan da yake yi ya mata tasiri. Sai ce to shi kuma wannan mafarkin da nake yi, ya ce na yi mafarki ne na ga annabi Yusuf. Ya ce da na ga annabi Yusuf a mafarkina, sai nake ce mai ya aka yi Allah ya kubutar da shi daga kaidin imra'atu aziz. Ya ce abun mamaki yadda Allah ya kubutar da kai daga sharrin imra'atu aziz. Ya ce sai annabi Yusuf ya ce min ai nawa ba abun mamaki ba ne, abun mamaki shi ne a ce wani mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne abun mamaki Allah ya kubutar da shi daga sharrin wannan matan. Kaga shi kenan ko? Ya ce ina jin ya faɗa ka sai na fashe da kuka, shi ne kukan da ka gani na farka ina yi kenan. Kaga wannan sai an gaya ma wali ne? A kwanza ba sai an gaya ma wali ne ko ba wali ba. To irin wa'annan kisoshin suna nan da yawa a cikin tarihin musulunci, malaman musulunci. Imamun Nawawi Yahya bin Sharaf, Nawawi Ash-Shafi'i a Qurashi, kaga yana yaro ne matashi a shekarun da ya bar duniya, durbu shekarunsa 40. Amma Imamun Nawawi ya kai lokacin da yana rubutu fitilarsa ta ɗauke da wuta. Ka san atibalbal ne ana amfani da shi da zaitun, fitila ta ɗauke da wuta, haka yana rubutu hannunsa sai ya zama haske, yana haskaka masa yana rubutawa. Wannan da Allah sai an gaya maka wali ne? Cikin duhu hannunsa yana haskaka mai yana rubutu, ba lokacin da akwai fitila bane balle ka ce nefa, a kawai Allah ya haskaka masa hannun yana ganin rubutu kuma ya rubuta. ka duba littafin da Imam Nawawi ya wallafa a duniya, in an ce ka karanta shi ma an baka aiki. Kaga wannan ba sai an gaya maka wannan wali bane. To mu a aqidar mutalin sunna wal jama'a mun yadda da walittaka, kuma gaskiya ne saboda manzon Allah yayi bayani a kansa. Amma waye walittakan ke hawa kansa? Allah ya ba mu ka'ida, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allah ce ku saurara, inna awliya Allah, lallai masoya Allah, la khawfun alaihim wala hum yahzanun, babu tsoro a gare su kuma ba za su yi bakin ciki ba a duniya. Sai Allah ce ne alladina amanu wa kanu yattaqun, shi ne ka'idar wanda suke da imani kuma suna da tsoron Allah. Kaga Imam Shafi'i yana da wata magana mai tsada lokacin da yaje Misra, ya tada Lays bin Sa'd, sai aka ce mai ga abinda Lays bin Sa'd yace. Lays bin Sa'd yace, idza ra'aytum ar-rajul yamshi fawqa al-ma fala taghtaru bihi hatta tad'uhu fi al-kitabi was-sunna, yace da za ku ga mutum yana tafiya akan ruwa, yace ka ku rubu da shi, ku dauki aikin ka ku kwatanta shi da Al-Qur'ani da Sunna, in ya hau to lallai wata falala ce Allah ya bashi. Sai Imam Shafi'i yace kasuran lay, yace Lays bin Sa'd ma ya takaita magana, yace laura aitumuhu, yace laura aitumuhu ya humu fil hawa, da za ku ganshi yana yawo a sama kaman tsuntsu, yace kaman Superman ko sui sui yana tafiya, yace fala taghtaru bihi hatta tad'uhu fil kitabi was sunnah, yace ka kuru da shi, ku dauki aikin ku daura shi a mizanin Qur'ani da Sunna. Shin yana aiki da Qur'ani, yana aiki da Sunna, amma ka kuru da shi dan yana tashi a sama. Kaga a dabi'an dan adam, Allah bai dan adam ya tashi a sama ba ko? To ka ku yarda mu. Sai Imam Jawzajani sai yace, kun taliban lil karamati la taliban lil yace kun taliban lil istiqama la taliban lil karama, yace li anna rabbaka ya'muruka bi istiqama la bil karama, yace ka zama mai neman istiqama a addini, duk abinda Allah ya ce kai, duk abinda Allah ya ce kai kai, duk abinda manzo Allah ya ce kai kai, duk abinda manzo Allah ya ce kai kai, yace saboda abinda Allah yake so kenan. Amma kada ka zama mai neman karama, saboda Allah ya ce istiqama ne, innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, Allah ya ce ko sa'annan suka daidaita a hadisi manzala ce qul amantu billah thumma istaqim wa fi riwayatin fastaqim, yace to abinda Allah ya umurce ka kenan, amma bai ce ka nemi karama ba. Shi yasa sai malamai suka ce duk mutumin da ke neman karama zai zama tintirin boka, saboda sai kai abinda kana so ka nuna wa mutane kai naka daban ne da nasu. Ita karama dalili ce zuwa Allah ya bayyana, an gane? Ita karama dalili ke zuwa Allah ya bayyana abu, amma sai ka gani yana so ya nuna maka shi fa yana da karama kaza kaza, shi ta zai yi tsafi, zai je ya nemi tsafacen su saboda ya nuna wa mutane fa shi daban yake. Allah ka shirye da mu a yanayin lokaci za mu dasa aya akan wannan gaba, idan Allah ya raya mu zuwa sati mai zuwa sai mu daura akan wannan gaba. Allah ce mai mahimmanci kuma tana da tsada, saboda shi ake yaudaran al'umma da sunan karama, a kuma mutum ya fada cikin bokanci ko kuma hannun bokaye, wani wani akwai karama, waye nuna maka? Akwai littattafai na musulunci aqidar ahlus sunna wal jama'a da suke tabbatar da karama na waliyai, kuma duk wanda zaka gani za ka maka isnadi ba ƙarya bane, kuma ba shaɗi faɗi bane, kuma ba tsafi bane, a'a tabbas Allah ya bashi wannan. Sa'id bin Jubair, ba mun karanta tarihinsa ba? A zakara ne ya ki mai ya kin tara ya tashi da asuba, saboda bakin cikin sallan asuba ya kubuce masa, ne yace yace fa Allahu lisanak, yace Allah ya yanke muryarka. Duk daga rana aka ce zakaran nan bai kara tara ba, babarsa ma sai da tsawatar mai tace kai daga yau dan Allah ka ka kare mai wani mummunan addu'a. Saboda me kaga karama shi ta bayyana, mutumin da aka zo kaba shi zakuna suka taho, wani rahib daga cikin malaman Yahudawa yana kan kogo a sama ya ce wa fadawan Hajji bin Yusuf al-Thaqafi, ku haye wannan kai da zakunan can su cinye ku, sai ya ce shi ba zai taka inda mushriki ya taka ba, sai ya ce to kafiran nan za su cinye ka, ya ce gara za ki ya cinye ni da in taka inda mushriki ya taka. Ya zauna duk suka haye sama, suna hayewa sama kawai, sai Ibn Jubair ya zauna sai ga zakunan nan suka zo kawai sai suka fara shafa shi kamar yadda mage ke shafa mai isa. Kai sai wannan rahib din ya ce man haza a haza nabiyun, sai wannan waye annabi ne wannan, saboda abin da ya gani. Su kuma fadawan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi da aka tura su suka kama shi da suka gan shi, har da zaki wa'annan zakan ne guda biyu suka zo, na ukun shi ne zaki shi ma da ya zo ya taba shi ya tafi, sai suka ce dan girman Allah ka yafe mana, kakai mana mummunan addu'a, wallahi ba mu san haka kake ba, da mun san haka kake wallahi ba za mu zo mu kama ka ba. Sai ce ni ba zan muku mummunan addu'a ba. Har wannan rahib din yake tambayansa man anta, sai ce ana abdun muzinibun min abidillah, yace ni bawa ne mai zunubi a wajen bayin Allah. Kaga inda irin wannan su bayan ne yace wa ya gaya maka wali wali dukkan mu kenan, zai gaya maka shi wali wali ne. Kaga yace mai ni fa bawa ne mai zunubi, yace a anta nabiyun, yace a ni ba annabin Allah bane. Dalilin abin da ya gani ya musulunta. Kuma da Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi yace a kashe shi, aka kashe shi yace yayi ya kalla Hajjaj yace na tausaya maka saboda jara'ar da kake da shi akan kashe ni, yace kai ma ba za ka dade ba, ka mutu kenan. Kuma tsakanin sa da Hajjaj kwana 15 yana kwance, wani abu yazo cije shi a hannu, kasa me ya cije shi da hannun, hannun ya rarice har in an sa nama a ciki sai naman yayi dinga doyi shi ma ya lalace. Kwanan shi 15 bayan kashe Sa'id bin Jubayr shi ma ya mutu, Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, wannan sai an gaya ma wali ne. To irin wa'annan ga su nan a tarihin musulunci da yawa daga cikin malaman musulunci, amma ba wali Nasiru mai tsallaka teku, in an kira sunan Allah za a halaka, amma an kira sunansa ba za a halaka ba. To kaga daga nan kai ka san wannan duk ƙarya ne. Allah ka shiryar da mu, in akwai tambaya za mu amsa, in kuma babu za mu taƙaita a cikin karatunmu. Abinda muka karanta daidai, muna roƙon Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure, kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya da fuskocin mu a wannan wuri, muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausin ta'ala, shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan ƙasa, muna roƙon sa ya tausasa zukatansu, ya sanya musu ƙaunar mu da daidai da tausayin mu, ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira. Mu kuma muna roƙon Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokansa ba. Ya Allah, muna roƙon ka wanda ka jarabce su a cikin mu da masu suka ka yaye musu, ka ba su ikon sauke nauyin bashin da ke kansu. Mu kuma Allah ka ba mu ikon a warware dukkan wata damuwa a cikin rayuwarmu, duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa. Ya Allah, muna roƙon ka sarka haramta mana abin da zamu ɗaukoyin iyalanmu da shi, mu taimakawa addininmu, mu taimakawa ƴan uwanmu, mu taimakawa abokanmu, mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko. Wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma, Allah muke roƙo ya bashi lafiya, kuma ya yi albarka ga dukiyarsa, ya yi albarka ga zuriyarsa. Ya Allah, muna roƙonka yadda ka bashi arziki, ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininka hidima, mu ma kai mana arzikin da za mu yi wa addininka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa. Da mu da shi, ya Allah, muna roƙonka ka saba mana a cikin ibada, ka sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira. Ɗan uwanmu wa'anda suke kwance a gida ko asibiti ba lafiya, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya. Akwai Professor Umar, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yana fama da rashin lafiya, Allah ya sa ya zama kafara a gare sa, Allah ya tada kafaɗinsa. Dukkan sauran ƴan uwanmu da suke kwance a gida da asibiti ba lafiya, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya, ya sa ya zama kafara a gare su. Mu kuma da ya ba mu aran lafiya, ya ba mu ikon ribatan wannan lafiya kafin rashin lafiyar mu ya zo. Ya Allah, muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro, lokacin da mutuwar mu ta zo, ka ba mu ikon fita da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya, ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu. Fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.